تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهكا إنواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوة، وأن مسلاتي متارك البركة مسلاتي واللقى لكي نتكينغ رمبوتي أجار بوتي أولا يمتي نليتنم يو أشرن الشدة ذوة رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليا دالي هدو دالتلاتين دترى ونقوم بيك ديدي دا شاد ليا ذوة الشدة شكرا الميلادية تدبو بي لشاد تقوس أولا مجلسي ونبيك تفسير القرآن بجرمة كما منا ننشكن تفسير سورة طه كما يوشيني رانا الجاجبيري نا ونا شكرا muna fatan Allah ya mana jagora duba da cewa akwai inda muke so a ce karatun ya kai kafin rufewa za mu yi hakuri da an tambayoyi masu tambayoyi sai su yi mana afuwa bismillahir rahmanir
rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man كذب وتولى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى
الله سبحانه وتعالى يتي فأتياه وإسا وجنسا فقولا له فقولا كتيمسا إنا رسول ربك mu lalle manzanni ne biyu na ubangijinka fa arsil ma'ana bani isra'il don haka ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'azzibhum kada ka azabtar da su qad ji'naka bi ayatin min rabbika haqiqa mun zo maka da aya daga ubangijinka wato mu'jiza wassalamu ala man ittaba'a al-huda kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وما للي مؤيمن وهي شوى دبت أذابا تاتبت قواندي قريتا وما يجوي بايا الله سبحانه وتعالى يوم رجي النبي موسى عليه السلام لأنقوان سهارون لشوى سكارتا سئس وجن فرعون سئس مسا دواندا ساقو ساقوان كوشيني سفتا مسا إنا رسول ربك cebu manzanni ne na ubangijinka kuma ga abin da ya aiko mu gaya maka fa arsil ma'ana bani isra'il ka saki banu isra'ila da kake tsare da su wadanda kake azabtar da su kana gana musu azaba kana wahalar da su shekara da shekaru to yanzu mun zo daga Allah kuma Allah ya gaya mana ka sake su ka kyale su tare da mu wala tu'azzibhum ka je ci gaba da musu azaba قد جئناك بآية من ربك للي منذ مكة ده آية إتتي مؤجزة وشتكي تبتد شوى مومن زنن ألا نيزوى غريكا كما تكي تبتد شوى كيبا ألا بني با أبن بوتا بني سنقوم مؤجزة سنة تبتد شوى ألا شكا أين أبن بوتا شي وجبا أبوتا والسلام على من اتبع الهدى وما أمن شي تبتا قواندي بشريا السلام شيني كوبتا دaga dukkan wani abin ki kuputa daga sharri kuputa daga cututtuka, ku fita daga dukkan wani abin da dan adam yake yi da kuma karramawa. Annabi Musa alaihi salam yake ga aka umarce shi ga yawa Fir'auna shi da dan uwansa Haruna. Anan assalamu assalam anan ba gaisuwa bace, ba ana nufin Annabi Musa da dan uwansa Haruna sun an umarce su su gaishe da Fir'auna bane, ba gaishiya bace, domin gaisuwa tana fa ana yin ta ne a farko ba a tsakiyar magana ba, wannan kuma cikin tsakiyar magana ta zo, saboda ba za ta zama gaisuwa ba kamar abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya rubuta wa Herakl azimin Rum, shugaban Rumawa, takardar da ya rubuta masa a ciki yake cewa aslim taslam, ka miƙa wuya sai ka kubuta. To shine wannan ma'anar assalamu ala man ittaba al-huda, ka miƙa wuya sai ka samu ainihin kubuta daga azabar Allah. Ma'ana duk wanda ya bi shari'a da muka zo da ita, to wannan shi ya kubuta daga fushin Allah, shi kuma ya kubuta daga azabar Allah. Anan kamar suna nuna wa Fir'auna ne cewa ya bi abinda Annabi Musa alaihi salam ya zo da shi na shari'a, wato suna nuna masa cewa abinda Annabi Musa alaihi salam ya zo da shi da dan uwansa Haruna shine shari'a, kuma idan yana so ya kubuta to ya bi wannan, in yayi haka to ya kubuta, in bai haka ba to ba zai samu wato kubuta daga azabar Allah da fushinsa ba. Wasu malamai suka ce yayin da mutum zai rubuta takarda zuwa wani mushriki, wani wanda bai yi imani da Allah ba, kuma yanzan zai rubuta masa sallama, to suka ce ya kamata ya rubuta wassalamu ala man ittaba al-huda, wato aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a. Sun ce haka ya zo a cikin sahihaini, littafin Bukhari da Muslim, hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rubuta takarda zuwa Herakl shugaban Rumawa, wanda a wancan lokacin Krista ne, Nasara ne, bai musulmi ba, abin nan ba musulmi bane, ya rubuta masa ya ce da shi min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azimin Rum, daga Muhammadu manzon Allah zuwa ga Herakl shugaban Rumawa, salamun ala man ittaba al-huda, shi aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a. Tace to kamar haka ne, duk wani wanda zai rubuta sallama a cikin wata takarda ga wani wanda ba musulmi ba, to sai ya rubuta masa irin wannan siga, salamun ala man ittaba al-huda. Anan a takardar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe ta a farkon takardarsa, saboda haka take kamar a matsayin gaisuwa, amma kuma gaisuwa ce da take kunshe da addu'a da kuma kira zuwa ga yi imani da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Idan an yi imani da abinda ya zo da shi to sai a samu kubuta. Amma anan a cikin maganar sa Annabi Musa alaihi salam da shi da Harun, abinda Allah ya ce su faɗa masa wassalamu ala man ittaba al-huda, anan ba gaisuwa ake nufi ba, anan ana yi masa ishara ne zuwa ga cewa abinda suka zo da shi dinnan shari'a ne, in kuma yana son ya kubuta ya samu kansa to sai ya zo ya bi wannan abinda suka zo da shi ya yi imani da shi. Inna qad uhiya ilaina, lalle mu hakika an mana wahayi, anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla, cewa azaba ta tabbata ga wanda ya ƙaryata ya kuma bada baya, wato azabar Allah wadda ba za ta ƙare ba, azabar Allah ta dindindin wacce ba za ta yanke ba, ta tabbata ga dukkan wanda ya ƙaryata abinda muka zo muna kira zuwa gare shi na tauhidi, da yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a da ansa kiran manzansa, duk wanda ya ƙaryata wannan to azaba ta tabbata gare shi, kuma azaba ce wacce ba za ta yanke ba, azaba ce mai ɗorewa har abada, wata walla kuma ya juya baya ya bijirewa abinda muka zo da shi na gaskiya. Anan akwai shi ma ishara nuni ga shi Fir'auna akan cewa ya guji ƙaryata Annabi Musa alaihi salam, tun ma ba su ji abinda zai faɗa musu ba, tunda a yanzu anan farko-farkon gabatar masa da saƙon Allah ne da suke yi, ba su ji shi ra'ayinsa ba, ba su san zai karɓa ko ba zai karɓa ba, to amma ba za su fara gaya masa mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ya ƙi karɓa, ya ƙaryata, ya juya baya, bijire ga abin da zai biyo ba, shi ne azabar Allah za ta tabbata a gare shi. Za ka suka fara gaya masa wannan, domin idan har wato suka bari sai ya faɗi ra'ayinsa na ƙaryatawar, sannan suka faɗi wannan to zai zama kamar sun wato kalubalance shi ne ko kuma sun gaya masa wata bakar magana, a ce sai da suka iya ce ƙarya kuke yi, sannan suka ce to azaba ta tabbata gare ka. To a lokacin sai ga kamar sun kalubalance shi ko sun gaya masa kakkausar magana. To amma sai suka fara gabatar da sakamakon wanda ya karbi shiriyar da kuma sakamakon wanda ya bi jirewa shiriyar tun ba su ji ra'ayinsa ba. Don haka yanzu maganar da suke ba zai ce da shi suke ba, tunda ba su san ra'ayinsa ba, shi ya karba ne ko ya ki karba ne. Saboda haka sai suka fara gaya masa wannan. Suka ce masa assalamu wassalamu ala man ittaba alhuda inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla. Saboda haka tun daga nan za mu fahimci irin tattausar wato miriya da harshe da suke masa magana da ita. Ba su yi masa magana da kausar murya ba ko kausan harshe, sun bi hanya wacce za ta sa idan har mai son ya karbi shiriya ne zai karba. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Bada'ul Fawaid yake cewa fadar annabi Musa alayhi salam da yake wassalamu ala man ittaba'a al-huda, yace wannan ba gaisuwa bace, fa laysa bi salami tahiyya, wannan ba sallama ce ta gaisuwa ba. Domin sallamar domin inda sallama ce ta gaisuwa to ita za ta fara yi, ba sai sun fara magana ba sannan su faɗe ta. Wace wannan dai labari ne tsantsa suke gaya masa, suna gaya masa tsantsan labari ne cewa wanda ya bi shiriyar Allah subhanahu wataala ya karbi shiriyar da annabawa suka zo da ita to shi yake samun cikakken aminci, amma wanda ya saba ma wannan shiriya ba zai samu ba. Domin a yadda sigar take, yadda alqur'ani ya koro magana fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika, farkon abin da suka gaya masa inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'il wa la tu'adhibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik, sannan sai aka ce wassalamu ala man ittaba'a alhuda, magana ta zo nan sai kuma aka kara inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla. Kaga ta zo magana wassalamu ala man ittaba'a alhuda ta zo a cikin tsakiyar magana su ne, ba a farkon magana su ba kuma a ƙarshen magana su ba. Saboda haka ba za ta zama gaisuwa ba, wataƙila da ta zo a ƙarshe a ce wataƙila gaisuwa suka yi masa, ko a farko a ce gaisuwa suka yi masa, to ba gaisuwa ba ce. Ce kawai dai labari suke gaya masa cewa kuɓuta da samun kuɓuta daga azabar Allah da fushinsa tana tabbata ne ga wanda ya bi shiriya. Ce kamar wannan suna jan hankalin Fir'auna ne, suna kwaɗaitar da shi, tunda kowane mutum kowane rai zai so a ce ya samu kuɓuta, ya samu kuɓuta daga dukkan abin ki, ya samu kuɓuta daga dukkan abin da zai cutar da shi. Wannan wani abu ne da kowa yake so. Suke gaya masa cewa tunda har kana son kuɓuta, to ga abin da za ka yi ka samu kuɓuta shi ne ka bi shiriya. Ibn al-Qayyim yake cewa ka duba ka ga irin yadda aka koro waɗannan jumloli, ka duba yadda aka tsara wannan magana, ka duba yadda wannan magana ta zo cikin tattausan harshe wanda yake mallakar zuciya ya mamaye ta da kyansa da kuma laushin da yake tattare da shi tare da girmansa. Yace sun fara masa magana da cewa inna rasula rabbika, lalle mu manzannin ubangijinka ne. A nan kamar suna gaya masa cewa mu ba mun zo ne mu ja da kai akan mulkinka ba, ba mun zo ne mu nuna lalle ka sa mu cikin harkar mulkinka ba, mu ma mu yi tarayya da kai ba. A'a, mu dinnan da ka gani bayi ne na Ubangiji da ya aiko mu kuma ya umarce mu. Ubangijin ka shi ya aiko mu zuwa gare ka kuma ya umarce mu. A nan suka ce Ubangijinka, domin ya san cewa wannan maganar babba ce, ba magana ce tasu ba. Kamar kai ne ka je wurin wani ka ce to mai gidanka ne ya turo ni, ce mai gidanka ne ya turo ni, ba yana nufin shi ba mai gidansa ba ne. Tunda ya ce mai gidanka, ina nufin mai gidana mai gidanka. To amma dan dai ya ɗauki maganar da girma sai ya gaya masa haka. Saboda haka su ce masa Ubangijinka ne ya turo mu wajenka. Sannan kuma suka gaya masa cewa ya saki Banu Isra'il, waɗanda ya kama yake azabtarwa yake zaluntarsu, wanda a nan ma akwai adalci a ciki, wanda zai zo ya gaya maka gaskiya ya ce kana cutar da wasu, kana zaluntarsu, don haka ka daina zaluntarsu, ka ba su haƙƙinsu. A nan ba abin da ya nema daga wajenka illa adalci. Saboda haka nan ma bai zo da wata niyya mummuna ba, bai zo da wani mugun nufi ba, ya zo ne domin ya tabbatar da wani adalci da kai ma idan ka tabbatar da shi za ka ji daɗi. Sannan kuma sai suka bashi labarai guda uku. Na farko, farji inaka bi ayati min rabbik, hakika mun zo maka da aya daga ubangijinka, wato mun zo da hujja. Saboda haka in ma zaka ce mu makaryata ne, in ma zaka ce mu yan damfara ne, ko mun zo ne kawai da sigar mu manzannin Allah ne alhalin ba haka bane, to abin ba haka bane, ga aya mun zo maka da ita kuma a shirye muke in kana bukata mu nuna maka. Saboda haka sun zo masa da abin da ya tsayar masa da hujja cewa su manzanni ne daga Allah, ba shi da wani abu da zai iya yi, in ma dai ya saurari abin da suka zo da shi ya bi su ya yi da'a ya zama cikin waɗanda suka shiryu, daga nan ya samu aminci, wannan magana ta samu gare shi, wassalamu ala man ittaba'a al-huda, aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya, ko kuma ya ƙaryata su ya juya baya ya bijire musu, to nan kuma ya sani cewa azaba ta tabbata, annal azaba ala man kazzaba wa tawalla, azaba ta tabbata ga wanda ya ƙaryata ya bada baya. Saboda haka zamu ga ayar ta kunshi abubuwan da suke su ne abin da yake bukatar ajiyar da Fir'auna a lokacin. Na farko a yi masa insafi, wato a neme shi ya yi insafi, ya yi adalci, ya rike wasu waɗanda ba haƙƙinsa ba ne ya rike su, yana musu azaba, su ne Banu Isra'il. Sannan abu na biyu, kan ji ina ka bi ayati min rabbi, mun zo maka da hujja daga Ubangijinka. Saboda haka wannan wato tsayar masa da hujja ne, ta yadda ba zai zama yana da uzuri a gaban Allah ba, cewa bai gane ai da gaske su annabawan ne ko ba annabawan ba ne, manzannin ko ba manzannin ba ne, ga shi sun zo masa da aya ga ta nan ya gani. Sannan kuma magana ta uku shine sun gaya masa cewa ga hanyar da ake bi a samu shiriya, ga kuma hanyar da ake bi a haɗu da azabar Allah. Magana ce a aya ce wacce take ko ayoyi ne wanda suke sun kunshi sun takaita dukkan saƙo da ya kamata ya je kunnen Fir'auna a lokacin. Saboda haka sun tsayar masa da komai. A nan za mu ga a cikin ayar Allah ce wassalamu ala man ittaba'a al-huda, can kuma inna qad uhiya ilayna anna al-azaba, as-salam din an ce aminci, amma ba a ce aminci a nan duniya ko a lahira ba, an bar shi haka a sake don ya haɗe amincin duniya da lahira duka. Zaman lafiyar mutum shine ya bi shiriyar Allah, in yana so ya kubuta daga dukkan wani abin ki a rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira, to babu abin da zai iya samu wannan sai bin Allah subhanahu wataala, sai bin abin da annabawa suka zo da shi. Yayin da mutum ya zaɓi ya bi wannan hanya, to shine wanda ya zaɓi ya zauna lafiya da Allah subhanahu wataala, rayuwarsa ta yi kyau a duniya, ta yi kyau a lahira. Shi yasa sai ba a ce wassalamu fil akhirati ba, za ka bar shi haka wassalamu, don ya kunshi duniya da lahira. Sannan azabar ma sai ka ce qad uhiya ilayna annal azaba, ba a ce a lahira ba, don ta kunshi azabar duniya da ta lahira. Saboda haka wanda yake ya bi shari'ar Allah ya ƙaryata abinda Allah subhanahu wataala ya ko annabawa da shi, ya ƙaryata manzannin Allah, to ya sani cewa wannan shi ya jawo wa kansa dukkan azabar da za ta same shi, da wahalhalun da zai shiga, da kuncin da zai shiga duniya, wanda na lahira ya fi wannan, to shi ya tsaya wa kansa. Saboda haka sai aka bar abin a sake ba tare da an yi masa kaidi ba. Shi yasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, inna fi zalika la ibratan liman yakhsha. Allah ya kama Fir'auna da azabar maganarsa ta ƙarshe da maganarsa ta farko. Maganarsa ta ƙarshe ma alimtu lakum min ilahin ghairi, maganarsa ta farko ana rabbukum al-a'la, sai Ubangiji ya kama shi da wannan, ya kama shi ta hanyar dilmiyar da shi a duniya cikin ruwa, sannan kuma ya je lahira ya shiga azabar Allah. Allah ce inna fi zalika la ibratan liman yakhsha, lalle a cikin wannan akwai izina ga wanda suke tsoron Allah. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ce fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa, lalle wanda ya dagawa kuma ya fifita rayuwar duniya, to wannan jahannama ita ce makoma. Hakan Allah ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla, ina na gargade ku wata wuta mai huruwa la yaslaha illa al-ashqa, babu mai shigar ta sai lalatacce, wanda ya kowa lalacewa. Allazi kazzaba wa tawalla, wanda ya ƙaryata ya kuma juya baya. Hakanan Allah ce fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla, bai bada gaskiya ba ko bai yi salla ba, sai dai ya ƙaryata kuma ya juya baya. saboda haka wanda ya bijirewa Allah subhanahu wataala ya ƙaryata annabawa wannan shine Allah subhanahu wataala ya tanadar masa da azaba. To duk wanda yana daga cikin maganar da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alayhi salam da Harun alayhi salam su isar da ita ga Fir'auna. Ibn Abbas an ruwaito daga gare shi yana cewa hadhihi arja ayati lil muwahhidin li'annahu lam yukazzibu wa lam yatawallu. Ce wannan ayar da kace inna qad uhiya ilaina an al'azaba ala man kazzaba wa tawalla, lalle mu ammana wahayi cewa azaba ta tabbata ga wanda ya ƙaryata ya kuma juye baya. Abdullahi dan Abbas ya ce to wannan ayar ita ce tafi kowace aya sanya amma ne a cikin zukatan masu kadaita Allah, wanda suka mutu da tauhidi sun mutu ba tare da sun ƙaryata Allah ba, ba kuma tare da sun juye baya ba. To kuma an ce azabar tana tattare ne ga wanda suka ƙaryata suka bada baya, saboda haka wanda zai mutu da tauhidi kaga ya mutu ba tare da ya ƙaryata ko ya juye baya ba, to kaga shi ba zai ji cewa a wannan azaba za ta same shi ba. Saboda haka wannan aya tana sawa wato dukkan wani mai kadaita Allah wani kyakkyawan fata da ta tsammani daga samun rahmar Allah da kuma kubuta daga azabar Allah. Tun daga farkon kissar har zuwa nan babu wata sura da ta gabaci wannan sura da aka yi magana kissar annabi Musa irin wannan, wato abubuwan da suka zo a cikin kissar annabi Musa tun daga farkon surar har zuwa wannan ayar babu wata sura da ta zo da su a cikin surorin da suka gabaci wannan sura ta Taha. Saboda ita ce farkon sura da ta ambato waɗannan abubuwa tun daga maganar Allah subhanahu wataala tare da annabi Musa alaihi salam da irin abin da annabi Musa ya bukata da abubuwan da annabi Musa Allah subhanahu wataala ya gaya masa yayi masa, duk waɗannan ba su zo ba a sauran surori sai a wannan sura. To nan maganar annabi Musa da aka umarce shi ya isarwa da Fir'auna ta ƙari, kuma sai aka nade mana dukkan wani abin da yake tsakanin wannan umarni da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Musa da Haruna da kuma ansar da Fir'auna zai bayar, sai kawai aka gaya mana cewa ga abin da Fir'auna yake cewa. Na'am.
قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
الله يجي قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون يجي وانيني أبنججنكم كما وانيني كما أبنججنكم يا موسى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Yace ubangijinmu shine wanda ya bawa kowanne abu halittarsa, wato surar halittarsa, thumma hada sannan ya shiryar da shi. Kala Fir'auna yace fama balul qurunil ula, to menene halin da al'ummomin farko suka kasance a ciki? Kala ilmuha inda rabbi, yace sanin su yana wajen ubangijina. Fi kitabin cikin lauhil mahfuz, la yadhillu rabbi wa la yansa, ubangijina baya ainihin jahilta kuma baya mantawa. Kamar da muka ce an nade a wato kissar da kai bai sauraron kissar zaka iya karasawa da kanka. Can Allah cewa fa'tiyahu faqula, ku je ku gaya masa, Allah ya gaya musu abinda zasu faɗa masa. Inna rasula rabbika fa'arsil ba'da, wannan duk Allah ne yake gaya musu ku je ku gaya masa wannan. Sai aka nade maka labarin cewa ga su nan yanzu sun taho sun shigo wajen Fir'auna, ga su sun tsaya gabansa, ga su sun gaya masa duk waɗannan maganganun. Tunda ba a gaya mana cewa ga su zo, tunda in aka ce za a gaya mana su zo maimaita abin za a kuma yi. To Qur'ani kowa yana tattare da hikima, saboda haka tunda an gaya maka abin da aka ce su faɗa, to kawai ka ƙaddara a zuciyarka a ranka cewa sun je sun faɗa ɗin. Yanzu abin da kake so ka ji da suka je suka faɗa masa ɗin mai shi kuma ya ce, saboda haka sai aka nade maka duk waɗancan bayanan, kawai sai aka ce qala faman rabbukuma ya Musa, sun je sun faɗa masa shi kuma ga abin da ya fuskance su da shi nan. Ce qala sai ya ce faman rabbukuma ya Musa, to wane ne ubangijinku wane ne kuma ubangijinku ya kai Musa? Wato da farko sai ya hada su biyun, man rabbukuma, da annabi Musa din da Haruna. Sannan karshe kuma yace ya Musa, sai yake bance Musa da kira. Da farko ya gaya musu haka saboda nan Allah subhanahu wataala ya hikaito mana abin da ya faɗa don ba san cewa suna tare, tunda daman tare aka ce su je, sun je gaba ɗaya. To amma annabi abin nan Fir'auna daga ƙarshe ya ce ya Musa, wanda yake nuna maka cewa annabi Musa alayhi salam shi ya jagoranci bayani, za ka shi ya yi bayani. Wannan bayanin da annabi Musa ya yi ya nuna cewa Allah ya karɓi addu'arsa ɗin can, da ke kan utita su ulaka ya Musa, ya karɓi wannan addu'a tashi na cewa wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Haka shi ya je ya yi bayani kuma daga yadda za su shigo ma cikin fada za a iya fahimtar cewa waye a gaba, waye shugaba, duk da cewa Harun shi ne shugaba, shi ne babba a shekaru. To amma yadda suka fuskanto, shi Fir'auna zai fahimci cewa Haruna ya rako annabi Musa ne alayhi salam. Asalin saƙon na annabi Musa ne alayhi salam, shi Haruna ya taho tare da shi ne domin ya ƙarfafe shi, ya taimaka masa a cikin isar da wannan saƙo. Saboda haka ya ƙaddamar masa da wannan kira ya ce ya Musa. Haka daga yadda suka shigo da yadda suka yi magana da shi, shi Fir'auna zai fahimci wannan. Kuma annabi Musa alayhi salam sananne ne a wajensa, tunda anan ya girma ko dai a wajensa ko a wajen babansa, a bisa tunanin ko shi ne ko kuwa ubansa ne wanda annabi Musa da ya zo ya samu. Saboda akwai cikin malamai waɗanda suke ganin cewa kafin, wato bayan annabi Musa ya bar nan, kafin ya dawo, shi wancan Fir'auna uba wanda shi ya yi yanke-yanken yara da farko, shi ya kawo dokar yanka yara, to shi ya mutu. Saboda ɗansa ya karɓi mulki, ya gaji mulki. To tunda kowa Fir'auna ake ce masa Fir'auna, za a ci gaba da cewa akwai daga cikin malamai da suke ganin wannan, suna ga cewa shekarun ma da aka ɗauka duk za su nuna haka, shekaru daga lokacin haihuwar annabi Musa har zuwa girmansa, tunda ba a bashi manzanci ba sai da ya kai 40. To kuma kuna jin cewa tun kafin a haifi annabi Musa dokar take ana ta yanka yara, kaga wajen shekara 40 da haihuwar annabi Musa ma. To shi yasa suke ganin cewa kuma bayan abin nan ya yi tafiya ya dawo, suke ganin cewa ya zo ya samu ɗan ne, amma ya gaji wannan baƙin mulki, an ci gaba da abin da ake yi. Shi yasa za mu ga a cikin suratul A'raf, shi Fir'aunan da ya zo ya same shi ya ce sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Sanuqattilu abna'ahum, kamar da baya kisa, kamar yana cewa za mu ci gaba da kashe 'ya'yansu. Wato abin da ya gada zai ci gaba da yi, zai ci gaba da kashe 'ya'yansu, ƴaƴansu maza ya kyale matan. Tunda ai abin da yasa suka ɗauko wannan policy ɗin na su kashe 'ya'ya maza, kamar da muka faɗa, tsoron kada Banu Isra'ila su yi yawa. In suka yi yawa, kamar yana ga alamun cewa za su iya masa gore da nan gaba su ɓaci mulkinsa. Saboda haka ya ɗauko siyasar su rinka kashe mazan, tunda dai mazan su za su yi yaƙi, su za su fito su yi boran har a samu ƙarfin da za a kwaci mulki, to bari ya kashe su, su kuma matan ya bautar da su. Shi yasa Banu Isra'ila bayan annabi Musa ya zo ya karɓe su, ya zo musu da wannan saƙo, suke cewa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, an cutar da mu kafin ka zo, bayan ka zo ma kuma an ci gaba da cutar da mu. Wanda dai yana nuna maka irin ƙorafi na annabi Yahudi, ya bari ya zama mai Allah zai yi, amma har ya fara ƙorafi cewa ka zo ɗin ma gashi an ci gaba da cutar da mu. To shi ne anan yake cewa wane ne ubangijinku, ya Musa, ya kai Musa, ya gane annabi Musa tunda ya san shi, kamar da ya zo a cikin suratu shu'ara, alam nurabbika fina walidan walabista fina umraka min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin. Yace alam nurabbika fina walidan, ba anan ka taso a cikin mu muka tarbiyyance ka kana yaro karami ba, wato anan gidan ka girma mu muka tarbiyyance ka, yanzu kuma daga baya ka zo kana mana irin wannan butulci. Anan kamar yadda ƙortobi yake cewa za mu fahimci wata fa'ida, shi ne yayin da aka ɗora wa wasu mutane aiki su biyu, sai suka je wurin wannan aikin daya ya karbi wannan aikin ya zartar daya ko yana tare da shi lokacin da yake aikin to an tashi za a ce duka su suka yi aikin ba za a ce daya ne kawai ya daya bai yi ba tunda dai har suna tare duk da cewa dayan watakila shi ya zartar da duk abin da ake so a zartar shi ya karba yayi amma dayan yana tare da shi to haka tashi maganar da za a yi cewa du gaba daya sun yi saboda ai su biyan Allah da liyar ka umarta su izhaba ila fir'auna izhab anta wa akhuka da kai da dan uwanka ku tafi izhaba ila fir'auna fa'tiyahu ku same shi ku bi faqula ku fada ku bi amma karshe annabi Musa to shi zai ba zai su hada kan baki ko su ta magana tare ba to annabi Musa shi yasa shi ma fir'auna da ita shi yace ya Musa da yasa shi yake magana haka shi ya mayar masa da magana tashi ana yace fa man rabbukuma ya Musa wane ne kuma ubangijinku anan mai bako yace fa man rabbi ai shi annabi Musa da ya tashi magana cewa suka inna rasula rabbika mu manzannin ubangijinka ne to ai da sai yace to wai kuma ubangijina amma saboda shaidancin fir'auna sai yace fa man rabbukuma ya kiyarda har yanzu ubangijinsa ne da dai ce waye ubangiji mu manzanni ubangijin kai ce waye kuma ubangiji na to kada ya faɗa haka kamar ya yarda cewa akwai wani ubangiji kenan ko kuma su sauran fadawansa da ya riga ya ruɗe su idan suka ji ya ce waye ko ubangiji na sai ashe shi ma bai da tabbas kila akwai wani shine dai bai san shi ba saboda haka gaba ɗaya ma sai ya dawo da lamirin kansa sai bai da lamirin kansu kamar rabbukuma سورة الشعراء بدنا نقول فمن رب العالمين وانين يكون أبنجي جنوني رواي شيء وتشي بي سنشبا ينون فتا شي بي سنشبا لكن أما فمن ربكما وانين أبنجي جنوكو النبي موسى عليه السلام في أنسى مسا تبا 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 تشيوا Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci komai da komai kuma ya bawa kowa abinda yake bukata rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada ubangijin mu shine wanda ya bawa kowace halitta surar wanda ya bawa kowa surar halittarsa kowanne abu ya bashi surar halittarsa yayi halitta iri iri kuma kowace halitta yayi ta bisa surar da yake ganin ta dace da wannan halittar ya halicci dan adam bisa surar da ake gani ya halicci dabba a bisa surar da ake gani ya halicci itaciya a surar itaciyarta kuma kowace yayi ba ta irin shaklin da wato kamannin da za ta yi abinda shine Allah subhanahu abinda shine ubangiji subhanahu wataala ya halicci ta saboda shi wanda wannan ansa ce da take nuna fir'auna cewa ba shine Allah ba tunda dai shi ya san ba shi ya halittar ba shi ba kowa tsarin halittar da yake kai ba don haka wannan ansa ce da take bada da take gaya wa dukkan waɗannan da suke kewaye da shi cewa ashe tun da dai wanda ya yi halitta ya kuma ba wa kowa irin surar halittarsa yadda ta dace da shi shine abin bauta shine ubangiji to ba fir'auna ba ne kenan saboda haka kaga ansar da fir'auna yake bukata a bashi ta fito sannan kuma a nan sai aka yi amfani da kalmar a'ata al'ita shine ka ba mutum kyauta kamar ai ishara zuwa cewa halittar da ubangiji yayi wa dukkan wata halitta ni'ima ce daga gare shi wanda ni'imar nan ya kamata a rika tuna dan adam ya rika tuna ta in ya tuna ta zai gane cewa ya bauta wa Allah shi yafi komai a rayuwarsa shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum walladheena min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta wa ubangijin ku wanda shi ya halicce ku wannan halittar nan da ya muku ni'ima ce shi yasa aka yi amfani da kalmar a'ata wato ya bayar yayi kamar yayi kyauta dan a nuna wa dan adam wannan ni'imar da take ciki kuma ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa wannan halitta ce ta musamman da zai yi kowane abu a bisa kamanninsa a bisa shaklinsa a bisa surarsa ya kuma kowa ya bashi irin abin da yake bukata na rayuwa wanda yake daidai da halittarsa zai yi kuma wannan gaba ta dauki wata fassara yanzu Allah zai afa kullu shay'in khalqahu ya zama Allah zai afa kullu shay'in ya zama maf'ulul awwal khalqahu maf'ulus thani zama ya bawo kowanne abu surar halittarsa zai kuma iya daukan Allah zai afa kullu shay'in ya zama maf'ulus thani khalqahu kuma ya zama maf'ulul awwal ya zama Allah shine wanda ya bawa kowace halitta da ya halitta dukkan komai wato ya ba ta dukkan bukatunta duk abinda suke bukata a rayuwar su ya ba su ita ya zama na kullu shay'in a'ta khalqahu kullu shay'in ya ba wa halittarsa komai wa ataakum min kulli ma sa'altum duk abinda kuka roke shi wanda kuke bukata Allah subhanahu wataala ya ba ku to wanda yayi wannan shi ya kamata a yarda shine ubangiji in kuma an yarda shine ubangiji to shi ya kamata shi kade a bautawa anan al-kull anan abinda tana daukan ma'anar da malamai suke ta al-istighraq al-urfi wato kowanne abu wanda ya kamata wato abaku shi yasa a can suratu ibrahim tazo da min wa atakum min kulli ma sa'altum ya baku daga dukkan abinda ku roke shi min din da Allah muka cewa duk abinda ka roke shi wanda ya kamata ya baka shi to ya baka shi kamar tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana rushe komai da umarnin ubangijinta ma'ana dukkan wani abin da ubangijinta ya umarni ta rushe to tana rushe shi saboda haka al-kullu din tana da istighraq amma abin da ake cewa al-istighraqul urfi thumma hada sannan ubangiji ya shiryar da shi wato ya shiryar da kowace halitta ga abin da ya dace da ita saboda haka wannan al-hidayah ce al-amma hidayah iri biyu ce akwai al-hidayah al-khassa akwai al-hidayah al-amma al-hidayah al-amma shine dukkan wata halitta da Allah yayi to ya nuna mata yadda za ta sarrafa rayuwarta Allah subhanahu wataala ya halicci mutum ya nuna masa yadda zai sarrafa kansa dan haka ya san hannunsa ne ya dauki abin kama abu ne kafarsa na tafiya ce idansa na gani ne kunnensa na ji ne kuma ya san menene zai yi ya amfane shi ya san me zai tuce shi to wannan hidaya ce amma wacce ta zo a cikin suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada shine wanda ya kaddara komai sannan ya shiryar da komai ubangiji subhanahu wataala yayi komai daki sannan kuma komai ya shiryar da shi dan ko dabba ce ta samu wannan shirya haka dabba ta san abincinta in ka aje abincinta tana zuwa za ta ci in ka aje abinda ba abincinta ba za ta ci ba kaga ta samu wannan shirya wacce ubangiji yake magana akan ta wa hada din shi tace wannan irin wannan shirya a dabba ta san wacce take cutar da ita saboda haka idan bera ya gano mage sai gudu waye ga ya masa waye koya masa babansa da babansa ne suka koya masa to beran farko zuwa ga masa ba shine ya taso kawai ya gan shi yana tsoro idan ya san ba waye baban shi waye baban shi bera yana san wani baban shi da baban shi dabbobi suna sanin iyayensu mata amma ba sa sanin iyayensu maza so a dabbobi sun san wannan to haka dukkan wata halitta ubangiji subhanahu wataala ya baka ya shiryar da ita irin wannan shiriya da ake kira al-hidayah al-amma hidayah khassa shiriya ta musamman kuma a nuna wa kuma ake shiryawa wanda Allah ya kallafa musu ibada su ne mutum da aljanna su ne ita ce wacce Allah ya wahala ya hudda jidai inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura wa hidayah ce khassa hadaynahu as-sabila mun nuna masa hanya daga hanyar da zai bi zuwa aljanna da muku wuta da yake kyakkyawar rayuwa da hanyar da zai bi ya samu wuta ya gamu ya shiga wuta ko ya hadu da mummunar rayuwa shine wa hadaynahu najdai mun nuna masa hanyoyi guda biyu to ubangiji sai yayi wannan anan al-hidayah da ake da annabi Musa alaihi salam yayi magana anan ita ce hidayah wacce take al-amma wacce kowace halitta tana cikin ta allazi a fa kullu shay'in khalqahu thumma hada ya bawo kowace halitta wato ya bawa kowane abu kamannin halittarsa, sannan kuma ya shiryar da wannan halitta ya nuna mata abin da yake da amfani a cikinta da abin da baya amfani. Zamakshari a cikin Al-Kashaf yake cewa ka duba irin wannan takaitacciyar ansa wacce za ta gamsar da duk wani mai hankali, ba wani dogon labari. Ya ce famar rabbu kuma ya Musa, waye ubangijin naku kuma kai Musa, ce allazi a'ta kulli shay'in rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada. Wannan ansa ta isa ta nuna wa fir'auna da shi da fadawansa duka cewa fir'auna ba Allah bane, dan ya san cikin abin da duk da annabi Musa ya ambata na sifar ubangijinsa, kuma shi ne ubangijin da ya aiko su, ya ce kai ma ubangijin ka ne. Fir'auna ya tambaya da ɗaya daga cikin sifofin nan, bai yi halitta ba, ballantana ya tsara halittar cikin kamanninta da yake so, ana ta haifa hayayyafa a cikin ƙasar Masar, shi yake ba da kamannin abin da ake haifa, ba ya san ba shi ba ne. Su ma fadawan nasu da suke gabansa sun san ba haka ba ne, saboda haka ba da ikon ya ce shi wannan ansa bai gamsu da ita ba, ko ya ce a shi ma ai haka yake, baya da ikon ya bada wannan ansar. Sannan thumma hada, shi ya shiryar da abin da ya halitta, ya nuna masa abin da zai, yadda zai rayu, yadda zai sarrafa rayuwarsa. Fir'auna ya san ba haka yake ba, da haka yake da ma sojoji, yake da zamaniyawansa, yake da masu taimaka masa, yake da kadam, yake da waye, yake da waye, inda a ce shi yake sarrafa komai ba zai buƙaci wannan ba, sai zama komai shi yake gudanar da yadda yake so, amma dole ya nemi waɗanda su taimaka masa. Dan ƙara gaba kaɗan, gayyato matsafa zai yi dan su tunkari annabi Musa alaihi salam, kaga shi kansa ba zai iya ba. Annabi Musa din nan ya yi kisan kai, ya kashe wani nasa, ya kuma gudu kuma ya tsira, inda shi yana da komai a hannunsa, ai da annabi Musa ba inda zai je, akwai wanda zai ce ya kuje wa Allah, Allah ba a guje masa, amma ga shi annabi Musa ya ce rabbi najini min alqawmi zalimi, ubangiji ka kubutar da ni daga azzalimai. Sai ga shi wannan ash-shaykh as-salih yana cewa najauta min alqawmi zalimi, ka kubuta daga zuwa Madina. To masha Allah, to bismillah, ga wata za ta musulun taise.
Sarkiyar.
To, kin zo ne za ki shiga musulunci? Kin gamsu da musulunci ne yasa za ki shiga, ko wani abu ke so a ciki? Wani ne ya sa ki?
A'a.
Ke kike so ki shiga musulunci? To, zan faɗi abin da duk zan faɗa ki faɗa. Ki ce ashhadu.
Ashhadu.
Allah ilaha.
Illallahu.
وأشهد أن محمداً
محمد
رسول الله. تو أبين ده كده شيء فين شيء نا شيء نا يدا نا أمين شيء باب وأنا أبو بوتا وأنا بسكياتي الله شيء كدين فين يدا ده وانا فانا كين شيء فين يدا كين أمين شيء Muhammadu manzon Allah ne, ma'ana Allah ya aiko shi da sako daga Allah. Kin yarda da wannan? Kin yarda da wannan? To, ke musulma ce daga yanzu. Dukkan wani abin da yake an dora wa mace musulma, ke ma ya hau kanki. Duk wani abin da aka hana mace musulma ta aikata, ke ma an hana ki. Saboda haka daga yanzu ki je, kina son ki canza suna? Ko sunan ki ke so? Wane suna ke so?
Si'in.
Za ki canza wani suna, ki samu wani suna ki sa, yadda za a riƙa gane kin an kira ki a fahimci ke musulma ce.
Sarkiyar Gabon Safiya.
Sarkiyar.
To, wacce wani suna kike so? Kin fi son sunanki na da?
Ya ana kira da Sa'diya.
Sa'diya? To, madalla. Yaushe ke nan sunanki Sa'diya. Yanzu za ki je ki yi wanka, kuma ki kame bakinki, kar ki ci komai har sai rana ta faɗi, sanda aka sha ruwa, ke ma sai ki sha ruwa tare da musulmi, sannan ki zo ci gaba da ibada ki je waɗanda suka zo da ke su koya miki yadda ake tsarki da sallah da wanka gaba daya Allah ya tabbatar da ke akan musulunci a shi suna abinda suna yake akwai ya kamata a fahimci wannan a suna idan ba yana dauke da ko wata ma'ana mummuna ba in yana dauke da wata ma'ana mummuna kamar an kira ta ba kamar Abdul Masih to yana dauke da wata mummunar ma'ana to nan dole a canza shi amma in bai dauke da wata mummunar ma'ana ba dole bane yanzu ta ce ita sarkiyar din take so shikenan sai ku bar ta haka sai ta zama ta ba dole sai kun canza mata suna ba wataƙila canza sunan saboda siyasar zamantakewa saboda inda duk ta je ta faɗi sunanta a fahimci ita kai tsaye musulma ce wataƙila wannan zai sa mu ce to yana da kyau ta canza din amma ba wai dan ta yi laifi ba in haka ne mu ma ai muna da sunayenmu na al'ada muna da sunayenmu wanda babu su a cikin Laraba amma kuma sunaye ne za ga wani Muhammad Zangina ko tukur kaga ba Larabe tukur to duk wannan sunayenmu ne dan mutum yana ba cewa sai ya canza so amma dai wani lokaci saboda siyasar zamantakewa in ana zaune da mutum aka ji sunansa wani daga nan za a yi masa hukunci saboda an saba jin ba a saba jin wannan sunan cikin abin nan ba to sai a ce to ya canza saboda ya saje da ƴan uwansa musulmi Allah subhanahu wataala ya sanar da mu yadda wannan muhawara ta kasance tsakanin annabi Musa alaihi salam da Fir'auna a cikin suratul shu'ara wanda anan an takaita ta domin a cikin suratul shu'ara Allah ya ga mana farko Fir'auna ya tambaye annabi Musa qala wa ma rabbul alamin waye kuma ubangijin duniyar waye kuma ubangijin halittu qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ce shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu in har ku kuna da yaqini ya bashi ansa daga nan Fir'auna ya kamata in yana da wani abin da zai kore wannan magana ya kore ta in yana da wani abin da zai yi raddin wannan magana ya raddin da ita amma ya san ba ya san shi ba shi yake ya halicci sama da ƙasa ba balle tana abin da yake tsakanin sama da ƙasa bi ya san ba shi yayi ba saboda haka sai ya bagarar sai ce qala liman hawlahu ala tastami'un ce sai dubi shi abin da fadawan sa ce ku ba ku jin me yake faɗa kun ji abin da yake faɗa annabi Musa sai ya kalle sai ce qala rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin shine ubangijin ku kudin da yake nunawa shine ubangijin ku kuma shine ubangijin iyayenku na farko anan ba kusa ce ga Fir'auna domin Fir'auna ce yake shine ubangijin su kuma yana cewa shine ubangijin kowa ma to sai annabi Musa ya kalle sai ce rabbukum ba na ba Fir'auna ba nawa ubangijin da ya turo ni shine ubangijin ku kuma shine ubangijin iyayenku Fir'auna nan ba bai da wata ansa tunda dai har ya kasa bayar da wato martani akan ta farko to ba zai iya bayar da ta farko ta biyu ba sai kawai cewa yi inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun kai manzon da aka aika muku fa yana dan tabin hankali kaga so yake mai da abin kawai irin tabar makunya din nan ka nade ta kawai da hauka sai ya mai da abin kuma kamar wani wasa manzon ku shi fa wato yanzu baba ya ce to manzon ku ne ko manzon nan naku wai shi ba shi yana dan tabin hankali to me yana tabin hankali ai sai ka faɗi ya zama mai tabin hankali annabi Musa sai ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma sai ce in kuntum ta'qilun ce ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakanin su in kuna da hankali anan me yake so ce ba ya jefe shi da hauka ba to waye ma haukaci wanda bai yarda Allah shine ubangijin sa ba ce inda kuna da hankali ubangijin da yake ubangijin abin da ke yamma gabas da yamma ma'ana yake ubangijin kowa shi ya kamata ya zama ubangijin amma tunda ba ku yarda shine ubangijin ku ba ku da hankali to amma annabi Musa bai fito ya ce muku ba ma ku kata bane amma a ansar sa haka take nuna rabbul mashriq wal maghrib wa bainahuma in kuntum ta'qilun to abinda duk Fir'auna zai yi ya kare yayi turarin ya abin nan yayi ya maida abin wani abin da kalubale da farko sannan kuma ya dawo ya maida shi kamar wani barkwanci ko wani wasa to ya ga annabi Musa dai yana ƙara gaba hujoji na ƙara bayyana to sai ya dawo turari ƙara da idan takhassa ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjudin ce na rantsi na rantsi lalle idan ka nemi wani abun bauta ka rike wani abun bauta ba ni ba to zan saka cikin ɗan kurkuku zan saka a kurkuku suka ce cikin barazanarsa bayan rantsuwa la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka sai ce minal masjunin dan ya nuna wa Musa alaihi salam cewa ya fa daure mutane da yawa suna can a kulle kai ma fa can zan kai ka tunda ka san a ce akwai wanda ake yi wa azaba an san da labarin suna cikin wani hali a ce kai ma za a kai ka can ya fa a ce a za a yi maka azaba ka san wace iri bace to zaka sai ya fara nuna musu cewa shi fa ya fa saba kulle mutane zaka abin karamin aikin sa ne ya kulle shi idan takhassa ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjudin to anan ne annabi Musa alaihi salam ya ce qala awalau ji'taka bi shay'in mubin ko na zo maka da wani abu wani bayyanannen abu da zai tabbatar maka da ni manzo ne wanda yana nuna cewa ba a karan farko annabi Musa ya nuna masa aya ba ya dai gaya masa kan ji'naka bi ayatin min rabbik mun zo maka da wata alama hujja mu'jiza daga ubangijinka kuma a shirye muke mu nuna maka ita to amma annabi Musa alaihi salam bai farat ya nuna masa ba yana jiran sai ya nema qala fa'ti biha in kunta min as-sadiqin to anan yace to kawo in kana da gaskiya kawo hujjanta ka suratul araf qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin in har ka zo da wata hujja to ka kawo in har gaskiya kake fada to shine Allah yace fa alqa asahu fa idha hiya thulbanun mubin wa naza yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin sai ya jefar da sandarsa sai kawai ta zama sauban wani kumulcin miciji wanda yake gawurtacce a fili gashi na suna gani sannan ya sanya hannunsa a kuɓinsa sai gashi ya fito fari ƙal yana haske kowa ya kowa da kowa yana gani wasu daga cikin malaman tafsiri sukan ce a karan farko ayar hannu ya nuna masa bai nuna masa ayar sanda ba sai lokacin da aka yi gangami to amma waɗannan ayoyin suna nuna ba haka ba ita ayar cikin suratul a'raf fa alqa asahu fa idha hiya thulbanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin da kuma wannan ayar cikin suratul shu'ara suna ma nuna cewa sandar ma ya fara nuna masa tunda ai kalubalanta sai in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in ka zo da wata ayar kawo saboda ya kalubalance shi to Allah ya ga mana me yayi fa alqa asahu kaga a ce bai nuna sandar ba sai a lokacin abin nan to ai anan ne ma har Fir'aun ya fahimci cewa to ai wannan Fir'aun ya yi da'awar cewa to ai wannan abin da ya zo da shi sihiri ne saboda haka ya nemi cewa a je a kawo masu matsafa domin su kure annabi Musa alaihi salam to shi ne annabi Musa anan ya kawo wannan ƙarshe anan ƙissa tana nuna mana anan cikin suratul Taha kamar yadda za mu gani a ayoyin gobe tana nuna cewa Fir'aun ya bi wata hanya ita ma ta bagarar da zancen domin ya shiga yana tambayar sa to ka bamu labarin al'ummomin da suka gabata wato anan so yake annabi Musa ya shiga wani bayanai ya ce kaza shi kuma ya karyata shi to ya samu wata gaba to za mu je yadda suka kare da annabi Musa alaihi salam a gobe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.